sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci barkamu kuma da kasancewa a cikin wannan shiri na hangen dala wanda kamar kullun sunana Muzammil Ibrahim ya kasaida zan jira gamar wannan shiri wanda kuma a tare da ni akwai abokin aiki
Abdulkadir Yusuf Gwarzo wanda nake cewa masu sauraro barkamu da kasancewa a daidai wannan lokaci
to dukanmu dai cikin yarda Allah insha Allah zamu gabatar da wannan shiri na hangen dala wanda yake kawo muku al'amuran da suka shafi siyasa a mataki na tarayya da jiha da kananan hukumomi sannan kuma muna ba da dama ga 'yan siyasa su tofa albarkacin bakin su duka gargashin dogaro da sashin na 39 na kundin tsarin mulkin wannan kasa Abdulkadir baka da rana
yawa barka ka dai Muzammil ya hayaniya kuma
wallahi gatan ana ta yi siyasa tana ta ƙara motsa tunda aka yi wannan zaba
yau da ina zamu fara kenan
ina ga mu fara da kallon rikici da yake kicin yau tsakanin shugaban kasa Muhammadu Buhari da kuma ɗan takarar jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar
kana magana kenan cewa magana da ita zai dauko ƙwararru akan harkar computer domin su bincika
kana nufin sakamakon zabe da aka yi na 2019
wannan haka yake
ka san gabanin nan Alhaji Atiku Abubakar wazirin Adamawa yayi magana cewa har yanzu fa shine ya ci zabe kuma ya ba shugaban kasa Muhammadu Buhari tazarar ƙuri'a miliyan 1 da 600
to bayan cewa ga hukumar zabe ta riga ta ayyana shugaba Muhammadu Buhari shi ya ci zabe har yanzu bai hakura ba
eh yace ai an yi boye-boye ne kuma da za a duba ita rumbun adana bayanai na hukumar zabe na computer za a ga hakan boyewa akai
to ai naji yana cewa ƙwararru zai dauko daga kasashen waje ko ƙwararru namu na cikin gida zai amfani da su
kuma dai daga ina suke yace ƙwararru zai dauko da suka san harkar computer a gaban kotu su za su tabbatar da cewa shi ya ci zaben shugaban kasar Najeriya da ƙuri'a miliyan 1 da 600
to ba zai hakura ba yace shugaba Buhari ya ci gaba da mulki
a to kasan tun da ya nema wanda abin shi ya jarraba iya iyawarsa
mu dai zamu zuba ido mu gani mu ga yaya za ta kaya tsakanin su ko kuma waɗannan ƙwararru da za a shigo da su ciki
sannan kuma mu ƙara mu ci Allah tabbatar mana ko ya zaɓa mana shugabanni na gari
wannan shine babbar addu'a da dukkanin talakama zai yi
to ina ga daga nan mu gangaro batun nan da a wannan satin ya hausa na siyasar kasar nan na batun zarge da raɗe-raɗe da ake ta cewa za a ƙara man fetur
kana batun maganar da shi karamin minista man fetur Dr. Ibeka Chukwu kenan yayi
eh ka san kafin mu je maganar sa ana ta cewa Najeriya za ta janye tallafin man fetur da akai a baya ko kuma gwamnatin Buhari za ta janye tallafin man fetur ana ganin kamar daga naira 145 din nan zai iya koma naira 180 kuma zuwa 200
to ka san bayanin da suka yi yana cewa suna dauko man ne akan naira 180 sannan su saida shi akan 145
Ibeka Chukwu da ma shine karamin ministan man fetur shugaban kasa Muhammadu Buhari kuma babban ministan man fetur to Ibeka Chukwu ne ayi bayyana cewa suna siyo akan naira 180 daga kasashen waje tunda a can ake tacewa in ya shigo Najeriya kuma a kasuwa sai su rage naira 35 kaga sun taimaki 'yan Najeriya a yadda yake fana
to ai ka san wani hanzari ba gudu ba a wannan daidai lokacin da ake ciki 'yan Najeriya ba za su karbi wannan janye tallafin man da za a yi ba
to ana ga wannan kalamansa ne ma shi Ibeka Chukwu shi ya bayyana cewa abin da yasa ba za a janye tallafin man fetur nan yanzu ba talaka 'yan Najeriya ba ma zai taba fahimta su ba
to ani ina ganin cewa a daidai wannan takin da ake ciki menene amfanin ma janye tallafin man fetur din da ake so ai
hikimar shine ka san wasu suna zargin cewa akwai bankin bayar da rance din nan wato IMF shugaban ta yi magana cewa tunda Najeriya ta ci basuka da yawa trillion nerori kamata ya su janye tallafin man fetur su rage daura kansu wahala shawara shi suka bayar
to idan aka janye da waɗannan kudaden tallafin da ake bayarwa na man fetur da shi za a tattara a biya wannan bashin
to shine dai bamu sani ba ka san ita gwamnati ba ta faɗan abinta tunda sirrinta ne
sai dai mu jira mu gani shin ko za a janye tallafin ne ko kuma a'a za su janye maradin nasu
alamu dai suna nuna za a janye fa tallafin man fetur lalle lalle to amma yaushe shine abin da suka ce ba yanzu ba
baka gani a nan gaba ma za su iya cire tallafin man fetur ma gaba ɗaya
to ai an ce gwamnatin kudin take narkawa kuma ba riba kamar asara take
ma'ana kana so ka ce mu akwai waɗansu tsiraru da suke moruwa da shi wannan tallafin man fetur ɗin kenan
to wannan dai lokaci ne zai tabbatar da haka ko ita gwamnatin ta zo ta ƙara bayani a fahimce ta
to Allah bashi dai da mu da masu sauraro sai mu koma gefe mu jira mu gani me zai faru nan gaba
to Allah ya kyauta alƙawari ina ga mu dawo al'amuran siyasa ka san a jiya mun fara kawo mai sauraro hira da shehin malami Malam Ibrahim Khalil wanda muka tambaye shi bayan an gama zabe ga rikice-rikice sun fara faruwa yanzu zai mai talaka zai saka rai
yayi bayanai da dama waɗanda suka ilmantar da talaka
to a wannan rana ma mun sake jefa Malam Ibrahim Khalil tambaya shin a nan jihar Kano kuma me zai ce tunda an yi zabe
to kamata da mu da masu sauraro mu saurari wannan bayani na Malam Ibrahim Khalil
eh to ai ta gwamnatin jiha ai ta ma ta riga ta yanka kanta da wuka ta riga ta yi alƙawarra kafin zabe an ji a radio mutane sun sani kuma ta ce za ta yi kaza za ta yi kaza ba za ta yi kaza ba za ta yi kaza ba to waɗannan abubuwan da take za ta yi to su za a sa ido a gani abubuwan da take ba za ta yi ba su za a sa ido a gani kamar sai an yi maganar CCTV an yi maganar gidan radio cewar za a sai da su ko za su zama kasuwa ko za su yi kaza an yi maganar cewar cushewa kazanta a ko ina ga tanan an yi maganar tuki mutane suna tuki ba daidai ba gashi nan an yi maganar cewa Allah ta kula mutane akan haraji alhali kuma hanyar samun kudin ita kuma ba a bude ta ba ba a taimaka mata ba da shoransu haka yanzu ai dukkan su da shugaban kasa da gwamna da yan majalisa kowannen su ya yanka kansa da wuka domin ya fadi wani abu da yace zai yi kuma yace zai canza abinda kowa ya kamata ya sai do shine gani a gani a kas
akan ce saurewa idan gwamnati ta dawo a karo na biyu ba ta da bukata a gurin al'umma dan haka sai abinda suka gani me mallan zai ce
wannan gaskiya ne ba ta da bukata wajen al'umma amma a da domin yanzu kowanne gwamna so yake je zama sanata yana da bukata wajen al'umma shugaban kasa an san ba zai zo ya ce ga dan takararsa ba kowa wannan ma ya sani zai wahala kuma su jam'iyyar sa sun riga sun yi hukunci da cewar Yarbawa su ne za su yi shugabancin kasa a jam'iyyar APC to kaga wannan sun riga suna da bukata domin suna da bukatar yan arewa su yarda su karbi shugaban kasan da zai fito da kasa Yarbawa idan ya zama da cewa ba a kyautata musu ba yanzu ai su ma ba mahukata bane su kuma za su zo su kai babayi bane bare kuma su dawo kuma su je su saki jefa ƙuri'a akan wani in kuma ka kyautata musu kaga sai su dawo kuma su yi abin da kasa
To kaji Malam Ibrahim Khalil da waɗannan kalamai nasa a kan gwamnatin jihar Kano da kuma inda ya faɗa da sauran kalamai nasa.
To mu tsallaka ga kalaman dan gwagwarmaya din nan wato Ibrahim Falke.
Kana maganar Ibrahim Falke shugaban kamfanin na cika dan shi kadan yake ci
a Nigerian Construction Limited ba.
Ya kafa wata kungiya mai suna Bayan Wuya Sai Hakuri kuma sai aka cike ta da wani take cewa dadin yaki samuwa.
To har yanzu dadin bai samu ba gashi an ci mulki ba.
Sunan kungiyar Bayan Wuya Sai Hakuri dadi yaki samuwa.
To ina batun rashawan nan da yake yi ne ko har yanzu ya janye ne?
Eh kafin mu je ga mun tambaye shi cewa ina aka kwana ne a kan batun murar Roman demokradiya tunda dai da suna cewa Bayan Wuya din Sai Hakuri to yanzu ma hakurin za a ci gaba da yi wannan shine tambayar da muka yi Ibrahim Falke ga kuma abin da Ibrahim Falke yake cewa
da kukan da muke yi tukunya sama da miliyan 1 da wani abin ba ta hawa murhu sau uku to yanzu abin ya ta'azzara bayan rahin hawa tukunyar murhu ma tarabtab mu da mu hukuntan abin da zamu ce da su su duba Allah su duba Muhammad Rasulullahi akwai tsofaffi wanda ba su haihu ba ba su da yaya kuma ba wanda zai rike su a Najeriya nan akwai zawarawa wanda ba su da galihu da ƴan mata da samari wanda ba su iya biyan kuɗin su kulfi irin waɗannan mutanen in za a musu in ai muke so in za a infame ai wa irin waɗannan infame in kuma aka ce kullum
menene infame
kamar irin tallafin da gwamnati take yi ta bada jari ta taimaka mutane da ainihin ayyuka wanda za su rike kansu irin wannan muke magana ba wai kullum a dinga zakulo waɗansu masu iyayen gida ana su ake taimako ana zuwa kafafen yaɗa labarai ana magana su ya zama yanzu duk mai hankali yayi wa Najeriya addu'a yayi wa hukuntan Najeriya addu'a domin mu dai mun hango dadin nan gaskiya ba mu gano shi ba sai dai wani ikon Allah
wai yaushe kuke sare dadin nan zai zo
magana nake daman ta baba Buhari idan ya hau mulkin nan kowa ya samu ya zauna lafiya to yanzu kaga baba Buhari ya hau ya kuma ya hau to kaga magana da muke yi ya zama a ce yanzu dadin nan ya mamaye koina a Najeriya nan to yanzu in ka duba ha gani ana bin Najeriya zambar miliyan 20 kusan da 5 to ina
za ka ko
kuma na gani kuma na naira ne ya za kai ka ce kana sare ka samu wani abu sai daga tunanin ko nan gaba ma a ce za a kai ga kasar wata bauta domin a biya bashin
amma fa an yi empower ci kadan kaffa ka za ta ci ta goge baki ta manta da abun
a to ni ai abin da nake magana in za a empower din kullum muna magana na kasa kasa wanda ba su da yanda za su yi a taimake su yanzu Najeriya na aiki ka san akwai kuɗi kuɗin da ya zama cewa masu kuɗin Najeriya nan
kai ba APC kai wahala ba me taimaka wahala ita kuma
magana da muke yanzu kenan baba Ganduje ya duba Allah ya duba Muhammad Rasulullahi gogo ita ma ta duba Allah ta duba Muhammad Rasulullahi kamfanin nan na cika dan construction Nigeria Limited da shi da magoya bayan sa a neme mu mu zauna a san gun da za a dan raba mu daman dai mun ce Kano kalkal a dakatar da ita a ci gaba da aikin karkara salamu alaikum abun mamaki
me yasa
to ai kai ka san abin da akai a tsakiyar kanan nan ka san abin da akai a kauyukan shi yasa muke bai baba Ganduje shawara lalle Kano kalkal a dakatar da ita a ci gaba da karkara salamu alaikum
ina wancan batu da kai kamfanin ka an ce ana baka shara ka samu kuɗi da yawa
a ni ba abin da wata shara da aka bani sharan ma da aka bani yanzu bata ishe ni ba ina da mata sama da 2000 da nake tabama da su kuma yaran da bai fun dauki mutum 30-50 ba ina za a ce shara ta isa abun mamaki yanzu kaga iyayen gidan namu yanzu kaman ka duba da tai haya isa bun kure aliku mukutar a da nan dan barta MD na housing ka duba ha gani Ibrahim mukutar kabara MD na karota ka duba ha gani Muhammad Garba kwamishinan yaɗa labarai duk wa'annan ba su suka bamu dama muke wannan abdace mahallin amma sai ka ji wani katon wai ya shiga kafafen yaɗa labarai ya ce wai a sutale su wannan abin ya neman ciwo
ba su yi abin da ya kamata ba kenan
ba abin da ba su yi ba wanda ya kamata shi dai ba su bayi kuɗi ba ko ba su bayi dan uwansa kuɗi ba
to Ibrahim Falke kenan a bayanin sa
shugaban kamfanin Tika Dan
Nigerian Construction Limited
wai ka ji an baka abin nan kwangila ka Tika Dan
a ya ci dai da yawan dai tunda ka ji magana da yake cewa fa a sassauta rashawa fa
to abubuwa sun ki sabuwa a Tika Dan
masu sauraro ma suna so su ci da yawa din
to ka san akwai takwarar shi ma su lake fage shi kuma shine shugaban kungiyar ta sharban roman demokradiya tunda an kafa gwamnati yanzu ka san ana magana ne an kafa gwamnati kamata ya kira waɗanda aka suka wahalta a tafiya su sha roman demokradiya
kana nufin ka ce wanda yi mana nusa ni kadan sai kuma ka lalubo mana shi
ayo muka lalubo shi da kyar ma ya daure yazo yace saboda an yi maganar romo ne din ma yazo
to shi din akwai roman da ya samu ne
wannan tambayar da muka tambaye shi kenan ya batun roman demokradiya
ina jin an samu roman kafin mu ji wato bayanin nasa da mu da masu sauraro
idan ba ka samu romo yace da asuba ake bude kofar roman amma kan ka fito daga sallar masallaci an rufe kofa
to wannan bayani nasa ya kamata ya mu ji fassarar ta sa daga bakin sa
na zauna na rike kujerar shekara 4 ta shugaban kungiyar sharba tanda sosan roman demokradiya amma karshen magana ba sa bude rijiyar sai da asuba muna masallaci to ka kana idan da sallah girf su rubu rijiyar nan kana fitowa kuna karam da su a bakin masallaci saboda ka tashi a kwarangwal
wai
ai kuma sai an gaya ma in an ce da kai su ka gane su dinnan in ba roman na daya ba za ka fita takar gwamna ba in ba roman ba za ka fita takar rabba in ba roman ba za ka fita takar chairman ba in ba roman ba za ka fita kansila ba to ina so in ba da shawara
kafin shawarar kun san da haka kuke bin su
to kuma ai siyasa kullu kuciyace mallaka kuma walawala ce muna bin su ne saboda sun tsotsa mu tsotsa to sai zaman nan sun tsotsa sassa giyawan su manne su ban mu a giyafo to Allah ya yarda yanzu ina so in ba gwamna shawara da duk wani malamin siyasa
akan romo
akan romo a sojojin baka ina so ya zama kai mai girma gwamna ya zama kowa kawo ne masa nara 50,000 duk wata
suna da yawa fa
a to biliyoyin yake su kuwa sannan mata a ba su 55 sannan ploti ko akwai gogona ne a ban nawa
baka da shi kenan
ya ban da shi ya kamata dan Allah dan annabi gwamna saboda wallahi sojojin baka yakin da suke akan ku ba kadan bane ko kuma PDP ana shi muku albarka saboda kun yi karan batta da APC to ran ku suke ji saboda gandu da dalilan ce gida gida sai dan furgita to Allah ya sa in conclusive zama conclusive ya shallake to saboda haka kuma ku ci gaba da hakuri tun da yanzu ni ko ya zama nawa
eh amma kuma romo ya zama inconclusive
romo ya zama inconclusive kuma dole ya zama conclusive saboda mun san akwai kayan aiki a kar ba zai yi ba mutane sun shi kullu zaka yana ku zabu ganduje ko shi dalla ku zabu kuma zan ba su wajin baka shawara kuna karambani wai a fudda wani a cire wani kai bo kai labari ba kana kwarangwar ka ci a fudda mai kitse haka ake
wai tunda wai ba su romo ba gwanda shi ma ya rasa
a to su ai gwanda ku ce ya kamata wayannan mutanen a bar su su biya ku arrears
wai ka ga mai sauraro ka taba shi roman demokradiya a APC
tunda nake a gwamnatin Kano da ita kanta gogo da Balaraba da Guntuje idan wanda ya taɓa inda ko wanda ya taɓa 10,000 Allah ya sinan bau saboda haka ni hakki na wannan bin ku wallahi tallahi sai kun bani
hakki mai kai musu da suka zaka ci hakki
surutu a rede wasa ne alaji
sun ake ka
a to ba focus bane su ake su muka zai su fita ka ba focus ke ɗan taka no ne
zaba su ake
a to ni ma ai roman zan sha haka ake alaji bai da rai ko ma kwarangwal ku dinga wai jina to ba zai yuwa kuma ina so sai shawara ta ƙarshe ka bi shawara mallam Dr. Ibrahim Shekaru saboda shi ya san logic na kwantar da hantar mutum bangaren romo
to kaji su lake fage shugaban sharban roman da karadiya a bayanansa na cewa shi fa bai sha komai ba
mu dawo sauran batutuwan siyasa mu ji yadda ƴan siyasa suke baje kolin su a wannan rana
to tunda haka ina ga mu fara da korafe-korafen nan da suke fara faruwa a nan jihar Kano cewa tunda an kafa gwamnati akwai waɗanda ake zargi ba su taimaki gwamnati ba kamata a tumbike su wannan ta sa muka samu bakuncin su sai a wuce gwamnati maza da yazo yana cewa ai gwamnan addu'a yake bukata a taya shi ba wai a rika a cira wani ba
ka san fa wannan bukatar a cira wani nan fa ta yi tsamari musamman a wannan sati
ai wasu suna ganin kamar akwai waɗanda ba su taimaki gwamnati ba me yasa za a ci gaba da tafiya da su
to a ajiye sun suke gani yafi
to ga dai su sai a wuce gwamnati maza ya zo da wannan nasiha ga su ƴancin ƴan siyasa
abin da yake tafa da ni shine dole ne mu zo mu tsaya tsayin daka yadda muka tsaya jam'iyyar mu ta APC ta ci zabe muka ci a zabi Ganduje mutanen Kano suka zabi Ganduje to babban abin da ya kamata yanzu shine sai kuma mu zo mu yi addu'a mu ci gaba kuma da wayewa da mutane kai akan irin aikatan alheri da mai girma gwamna zai dora yanzu idan ka dubi gwamnan Kano din Najeriya ba gwamnan da aka zabe shi ka a rantsar da shi ma ya ci gaba da aikatan alheri irin wannan gwamnan namu na jihar Kano to kuma sai muka ji wasu mutane ana yi amfani da su daga cikin mu ɗan jam'iyyar PDP suna amfani da su, ana cewa ku je ku ce gwamna a cire wani, a ci kuma duk wanda ake cewa a cire dinnan mutane ne hadimai ne mai girma gwamna da suka hana idanunsu bacci suka kwana suka tsaya akan lalle sai ganduji ya koma. Wani irin mutane ake magana cewa a canza yanzu kamar idan ka dauki karamar kuma nan ta mutawa ungugu dinnan, saboda idan ka fara da cewa akwai tsohon ciyaman shi wali ungugu, waɗannan mutanen da suke zuwa suke neman su hada mana gwara ma su dinga cewa wai wani ya antafati a dinga cewa wai zakaji sun bi suna cewa kamar misali Alhaji Bilyasi RC ciyaman Aldo mai kwai shugaban mayanka da Hassan da Abubakar Hassan da ADY Islamic tsohon adviser ne na Islamic Center, waɗannan kaga duk yaran tsohon ciyaman ne shi wali ungugu, bai kamata a ce daga gidanka a dinga jin waɗannan mutanen suna so su dinga rikita mana gwamnati daga ungugu ba daidai bane. Wannan
menene tabbacin cewar shi daga gidansa ne ma waɗancan tsatsan mutane suka
fito? To waɗannan mutanen idan bai kira su miji ya kira su ya ce ba da yawunsa suke, duk wani mutum da zai fito daga ungugu a ce yayi magana ya ce ciyaman dan ungugu ya antafati, mutane ba za su yadda ba. Hadimi ne na gwamna wannan mutumin, tsagin daka ya tsaya sai da ganduje ya koma, ba daidai bane mu dinga jin daga gidanka ana zuwa ana cewa yayi antafati. Kuma wannan salo ne na jam'iyyar PDP, dan a rikita mana gwamnati za a dinga cewa wani ya antafati ba wani mana antafati.
Amma an ji dure yayan jam'iyyar APC suna irin wancan ya girari, mai sauraro kada ya kamar cewar akwai kanshin gaskiya ba wancan zargi da ake masa.
To barka jinga maka dubbar gurbini, duk wanda zaka ji yazo yana cewa wani ya antafati ko mai gina gwamna ka cira wani, to wannan mutanen ai su suka yi wa gwamna antafati, ai mutanen gari suna ji, kuma local government zamu ringa shiga, duk wanda muka ji yazo ya ce wani ya antafati zamu zo mu gaya mutane ga dalilin da suka zo suka yi magana ba daidai bane. In rikita gwamnati ne ganduje yau shine gwamna, duk abin da za a yi a Kano ganduje muka zaba kuma shine gwamnan mu.
To Sunusi a wuci gwamnati kenan a bayanin nasa. To bayan Sunusi ma fa ita ma ka san Zulfa'u mai carbi dala, ita ma ta zo a fusace, amma ita an taba mai gidanta ne Kamar Muhammad Garba commissioner yada labarai da shi ma wasu suke cewa a cire shi.
To kaga ita tana amfana ne ba ta so a cire shi commissioner yada labaran ba.
To gaskiya ta zo a fusace ne, ta ce ma har ta dina dankwanta ga duk wanda ya ce kullut, ita ma ta ce cus.
Na ji wasu ɗan cece ku ce suna magana akan ubangidanmu mai girma commissioner yada labarai. To duk mutumin da ya daura damarar cewar zai ci masa mutunci, to mu yanzu muka fara da shi dan girman Allah kar ya fasa. Mai girma commissioner yada labarai yana nan zama da ram tare da shi da mai girma gwamna, dan haka nan gani nan bari sadakin agalawa dole a ganshi dole a bassa. Dan haka mai girma gwamna ma idan kuna irin wannan maganar dariya yake, domin me ya san mutumin da ya taimake shi ya san wanda bai taimake shi ba. Idan kun je neman wani abu idan ba ai muku ba, bai kamata ku zo kuna cewa kaza 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 akan mutum ba, ai ya kamata furi ku zo ku same shi da shi da mai girma gwamna ku fada, dan ku bata mutum ku zo radio ku fada kowa ya san aikin Mallam Muhammad Garba ga tausayi ga taimakon al'umma ga taya mai girma gwamna.
Ai ba wai batanci yake akan sa ba, ana nuna masa ne gyara yadda yake gudanar da ayyukan sa.
To yanda yake gudanar da aikin sa da can ba a fada ya gyara ba, sai yanzu da sabuwar gwamnati ta zo suna neman a basu kujerar, za su zo su dora rawanin wani suna cewa yayi kaza yayi kaza, na ai ba adalci suke ba. Mu muna nan tare da mai girma commissioner yada labarai, dan haka ka ci gaba da gashi su ya sai ranar sallah.
To biki jikin kira sabuwar gwamnati ba wai a da idan yayi ba daidai ba, yanzu shi ake so ya gyara.
A da din ma da yayi ba daidai ba, da ba za a ce masa kaza kaza ba, amma da yake ba a kawo kuskuren sa a baya ba, sai a yanzu da Allah ubangiji ya sa mai girma gwamna yana kaunarsa, mu ma muna kaunarsa domin jama'a su ne gwamnati, mu muka san irin alkhairan da yake taya mai girma gwamna da shi, dan jama'a su ne gwamnati, da baya yi mu ma za mu zo mu ce baya yi, amma wannan bawan Allah mutum ne na hakika na gaban goshin mai girma gwamna, domin me ya san shi tun talatani, ba sai yanzu ku zo kuna cewa kaza kaza, ku ci gaba da zuwa ku ce kaza, mu ma ba za mu fasa zuwa mu ce kaza ba. Kuma mai girma gwamna ina dada mika godiya dan Allah dan annabi dan girman la ilaha illallah, ka nemi wannan bawan Allah Mallam Ibrahim Cikadan, domin irin aikin da yake maka a jihar Kano wanda baka san shi ba, ko Muhammad Garba ka tambaya ya san yana yi, yana taimaka jama'a Lungu sako bare mutanen kauye, mutanen da suke da marayu a kasan su, yasa su si Lungu kalkal Kano kalkal, ka nemi wata kujera ta SSA ka bashi, domin duk ministerin din da ya shiga aka kafa sabon gwamnati yasa a gyara maka ita, domin mu muna son mutanen da suke yin aiki tsakani da Allah suke kaunar wannan gwamnati, dan mai girma gwamna ina dada jaddada maka, ko Muhammad Garba ka tambaya ko mu ɗan jam'iyya za mu gaya maka irin gudunmawar da yake badawa, wannan Cikadan mutum ne wanda yake kaunar ka, duk san da ya recording sai ba ta ransa ya sauka saboda godiya da ake yi masa.
To kaji Zulfa'u mai carbi da lake nan a kalamanta da take na kare miganta a siyasa commissioner yada labarai.
To a ƙarshe mu koma ga batun wato tuna da Malam Aminu Kano wanda aka yi a yau.
Kana magana dattijan arziki kenan waɗanda suka dasa siyasar baya akan layi.
Wannan haka yake.
Kusan 983 kenan ya rasu.
Eh wannan haka ne kuma har an yi taro ma a Mumbai House.
To bari mu dan ji Malam Aminu Kano ma me yake cewa irin waccan siyasa.
Margayi Malam Aminu Kano kenan a lokacin rayuwarsa.
Eh to ka san an gabatar da makaloli da takaddu a Mumbai dake Gwammaja kan tarihin rayuwarsa. Ka san Silalami da tsohon gwamnan jihar Jigawa shi ma ya zauna da Malam Aminu Kano kuma shi ma yayi taliki a wannan guri.
Ka san dai shi zai bada cikakken tarihi Malam Aminu Kano domin sun zauna tare da shi. Sai mu sanya masa sauraro wannan magana ta tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Silalami.
Malam rayuwa ce a madadin makaranta. Baya shakka a kari a hede kawai baya shakka da mun baya mai gaskiya ne a kan zai gaskiya sanin me ya gaskiya da ilimi wato gaskiya da kara sai da kara ne fara kan dani sabe tajruba din da ya zabi fa kan ba mai ilimi to gaskiya malamin sai take a kan kiri da kanta ba ta tsoro ba ta shakka kuma take su waye shugabannin din nan kan ba da kan daro a gaban hawa ko kai ko dan umumi akwai dai kan ai kuma huda da huda da akwai saboda haka wuce ne ne talakawa en da batun ga en ku shi mutun da shi kuma ka idan ka ce azali idan kake ba tsaro wai ki ba tsaro mana shine dan tare ka dai en cikin Najeriya kuma gwamna da su shi kuma idan sai aiki idan talaka ba tsaro wai ba ba kuyi ko kare da jinara ko goma a gyara wai kawai ko sai kawai ke talaka ko da ka ina ganin abin da yake yanzu abin da yake yanzu shine yau to mutum yanci dama shi wanda yake amfalle shi idan ya endo sai ya fara yanci cewa ya sai ya fara to mutum shine idan ya gwada shi a bari mutum ba zai tafi abin da yake yanzu shine mutum yanci dan talakawa akan kama kare a cikin mutum ka hariya shi da yake ba a siyasa akan aikin dan adam sai da a da yakan gori ki suna akan gori fi akan gori ki mutum ki banga ne ki sa yanzu ba ku bashara kuma ina ganin cewa ai gaskiya ke ki ba ta mu gaskiya cewa arewa ta suke da wannan musibar talaucin yunwar yemu yemu ba da su yemu ba yi.
To kaji Alhaji Silalami da tsohon gwamnan jihar Jigawa a waɗannan kalamai nasa.
Allah ya ji kan Malam Aminu Kano ya gafarta masa.
To amin to sai dai ina ga kasan kafin mu karkare shirin namu jami'ar PDP a nan jihar Kano ta fidda wata sanarwa cewa ta janye zanga-zangar lumana da za ta yi a ranar Alhamis din nan saboda kama mata ƴaƴanta da ake yi babu gaira babu dalili kamar yadda ta faɗa. Kuma wannan takarda ta sanarwa mun same ta ne daga sakataren jami'ar PDP a nan jihar Kano Shehu Wada Sagagi wanda suka ce to ba wannan magana tunda an sako musu ƴaƴansu kuma suna kira da babban murya a na kama su tunda su ƴan hamayya ne ana neman a dakilar demokradiya kamar yadda suka faɗa a takardar.
To Allah ya kyauta kuma Allah ya ci gaba da zaman mana da ƙasar mu da jihar mu lafiya.
To Amin Abdulkadir ina ga sai dai mu sallama da masu sauraro saboda yanayin lokaci.
To masu sauraro anan nake cewa a ci gaba da kasancewa da hangen dala da sauran shirye-shiryen mu na wannan tasha mai albarka.
To ni ma Muzammil Ibrahim ya kasance nake cewa madadin sauran abokan aikin namu akwai Khadija Rabiu Indabawa akwai Ahmad Rabiu Ja'in ni Muzammil Ibrahim ya kasance da na gabatar da wannan shiri ko kuma na ja ragamar wannan shiri nake cewa wassalamu alaikum.